الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى ليسك تعالى معنا سافية تاع الصبر بيكو أكونيكو زوات سفر هجر المنزو صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو يا دليهو دو تلاتين دبيو wanda daidai da takwas ga watan daya miladiyya 2011 ci gaba da karatunmu na littafin futuwatin ila sa'ada na fadilati sheikh dr abdul muhsin bin muhammad bin qasim za mu tashi inda malam ke mana magana akan abin da ya shafi ilmi inda yake cewa هل في طلب العلم مشقة؟ ننكو؟ هكذا يجي؟ طيب ما لم يجي يا فالد وانم بنقالي نين وانم كراتو دواتة تنبيا هل في طلب العلم مشقة؟ شين أكوي وتوهلا أن يمن علمي؟ أمس الدي bai kamata ta zama babu ba asalin neman ilimi hakika yana da wahala akwai makala mashhura daga malamai suna cewa wala yunalu ilmu bi rahatil jismi shi ilimi ba a samun sa wato da hutu idan mutum ya ce kawai yana son ya huta yana son ya shakata kuma yana so ya samu ilimi to wannan abubuwan guda biyu ba su haduwa inda mutum na son ilimi hakika sai ya sha wahala ya rabu da jin daɗi na duniya da abubuwa da dama da za su shagaltar da shi so sai ya aje su a gefe sannan ya samu neman ilimi malami yake cewa talabul ilmi shaqqun neman ilimi abu ne mai wahala walakin lahu ladhatun sai dai yana da wata ladza yana da wani daɗi wa mut'a da daɗi dai har yanzu ladza mafi yawa an fi amfani da shi bakin mutane abin da ya shafi abinci mut'a kuma a jiki duk da ana amfani da kowanne kuma akan kowanne yawa wal ilmu la yunalu illa ala jisri at-ta'b wal mashaqqa shi ko ilmi ba a samunsa sai akan gada ta wahala da tsanani sai ka ba wa jikinka wahala ka shiga tsanani sannan ka samu ilimi ba ya samu haka kawai cikin sauki wannan hikimar da take cikin wannan tana da yawa na farko dai dama za mu ga cewa a rayuwar ɗan adam haka kawai ilimi baya zuwa haka ya shiga kansa shi kadai sai shi ya yi kokari ya shigar da shi shigar da ilimin nan kuwa wahal da kwakwalwa ne yana bukatar zama yana bukatar lokaci yana bukatar tunani yana bukatar tadarrubi training mai yawa idan ba haka ba abin ba zai yiwu ba za ka sami wasu bayin Allah kamar da za mu zo mu ji da kadan daga cikin wato halayen wasu da irin wahalar da suka sha a ilimi sun rabu da duk abin da suke iya so su samu na daɗin duniya saboda kawai su samu wannan ilimi amma fa in ka same shi to daɗin nasa kuma ya wuce duk abin da kake tsammani daɗi anan ba ana nufin min haythu ma yusabbibuhu laka ba wai saboda ta bangaren abin da zai jawo maka ba a ce kana da ilimi to wannan zai sauƙaƙe masa ka samu duniya tai ma daɗi ba wannan ake nufi shi kansa ka zama mai ilimi wani al'amari ne mai daɗi domin fita daga jahilci ba karamar baiwa ba ce a ce kai ba jahili ba ne na farko kenan na biyu bautar Allah cikin basira bautar Allah bisa sunna ba bisa bid'a ba duk wannan ba a samunsa sai an sami ilimi wanda ko ba shi da ilimi za ka gani wato yadda zai addinin bai sani ba me zai yi a wajen addinin bai sani ba wannan ya isa musiba sannan kuma akwai wani daɗin har yanzu shi kawai baka iya misalta shi in kana da ilimi
a ce maka ga abin da kake ji, kawai zaka rika jin dadin cewa hakika fa ka mallaki wannan ilimin. Ka tambayi masu neman ilimi, idan aka ce mutum yana bincike akan wata mas'ala, yana so ya fahimce ta, yana so ya san yadda hukuncin ta yake, in ta hukuncin fiqhu ne ko kuma wani abu ne yake so ya sani, ko da na tarihi ne, wani zai sha wahala ya dade yana nema, to ka binciki zuciyarsa da farin cikin da yake ciki a ran da ya samu wannan abu. Murna zai yi har sai ka ga yana neman ina ma abokin shawara ko ba da labari, wa zai samu ya gaya wa ne su tattauna abin, ya ce masa kaji kaji fa na samu kaza na samu kaza. Idan ka san mutum ya samu wani kuɗi mai yawa, to haka zai rika jin cewa ya fahimci wata mas'ala ta addini. To wannan dadin wanda baya cikin harkar baya fahimtar sa. Yace wa man lam yatahammal dhullal ilmi, kuma duk mutumin da bai jurewa kaskancin ilimi ba, ma'ana kaskancin da zai bi ta cikin sa kafin ya samu ilimi, duk mutumin da bai jurewa wannan ba, sa'atan a sa'a daya, wato wani lokaci a ce yayi hakuri ya jurewa wahalar da zai shiga cikin ta dan samun ilimi, yace ya tajarra ka'sal jahli, to hakika zai kwankwadi wato cikin kofi na jahilci. Mun fahimci abin da yake nufi, in dai har ba za ka yi hakuri ba a karkashin irin kaskancin da za ka iya samu, akwai kaskanci hakika an za ka samu ilimi, domin sai ka risina wa wani, sai ka kwantar da hankalinka, sai ka nutsu, sai ka sha wahala, in kai dan babban gida ne ko kuma dan mai hali ne ko kai din kana da hali na kanka, to in fa za ka nemi ilimi sai ka dawo daidai level ɗaya da wanda ba kowa ba a wurin mai bada ilimi, sai ka fita daga dadinka na duniya ka je ka sha wahala, ka kwana akan kesu, ka kwana akan menene, wata ran ma a waje kawai a filin Allah madaukaki za ka iya kwana. Duk wannan an same shi saboda harkar ilimi. To in za ka iya jurewa wannan, ka yi haƙuri na wannan irin kaskancin, to za ka sami ilimi. In ku ba za ka iya yin wannan haƙurin ba, sai ce to haƙiƙa za ka kwankwaɗi kofin jahilci abadan duk rayuwarka gaba ɗaya. Kun ga bambancin abin. In kai haƙurin sa'a guda ka sami ilimi da wahalar da ke ciki da komai, to za ka sami nasara. In ku ka kasa wannan haƙurin, da kaga cewa akwai kasance sai kai gaskiya ni bazan iya wannan abun ba, sai ka hakura, to zaka zauna kuwa abadan kana kunkudin kofin jahilci. In an ce ka galibi ana magana akan kofin da yake akwai wani abu a ciki na sha, ma'ana kana kunkudin wani abu da ke ciki. Allah ya kiyaye mu daga kunkudin abin da ke zai cutar da mu, ballantana ma jahilci. Yace wal ilmu wal amalu la manasa min as-sabr alayhima, shi dai ilimi da aiki da ilimin, to mutum ba shi da makawar yin haƙuri a kansu, shi ne manas, ba shi da makawa sai ya yi haƙuri. In ba ka yi haƙuri ba, to ba za ka iya samu ba. Wasabiru, shi ku mutumin da ya yi haƙuri, maw'udun bil jinani, to haƙiƙa an masa alƙawarin samun gidan aljanna. Salamun alaikum bima sabartum, haka mala'iku za su ce musu, salamun alaikum bima sabartum, ai bi sabrikum, saboda haƙurinku, fa ni'ma uqbad dar, madallada wato makomar wannan gida, ma'ana wannan gida ya zama shine makomarku, madallada wannan abu. Wala yunalu al-ilmu illa bis-sabr, shi ilimi ba a samun sa fa sai da haƙuri, haƙurin kuma alal makarihi, akan abubuwan da kake ki. Akwai abubuwa da dama a rayuwar mutum da baya son su, yawan tafiya, rabuwa da iyali, mutum ya bar matarsa, ya bar ƴaƴansa, ya tafi ya nemi ilimi, wanda bai san wahalar da ke cikin wannan irin rayuwar ba, ba zai taɓa fahimtar fuskar ba sai nan da ya ɗanɗana. Ka gwada a ce tafiya ce kawai za ka yi ta sati guda, ba kowa Allah ya gina masa jikin da zai iya haƙuri ya rabu da iyalinsa sati guda ba. To amma wani shekara da shekaru zai tafi ya bar iyalin, to taɓa wannan ɓangaren kawai, wato halin da mutum ke shiga wallahi ba karami bane. Sannan ya kwatanta yadda irin mutanen da ya saba da su, ya saba da ƴan uwansa da danginsa da abokansa, an tashi tare sai ya bar su ya kama hanya ya tafi can nesa shekara da shekaru sannan ya dawo sai da kuma wani mutum daban ba wanda aka sani ba to wannan falalar ita zaka kalla dadin karshen zaka kalla wanda sai an yi hakuri irin wahalar da ake sha amma muddin ka zauna kace kai ba zaka motsa ba ba zaka je ka nemo ilimi ba to hakika zaka yi nadamar halin ku da zaka shiga ciki sai malami kace wala yunalu al-ilmu illa bis-sabri 'ala al-makarih wa badl an-nufus fi talabihi wat-tafani fihi da kuma sallama rayuwa ka bada rayuwar taka shine badl an-nufus ka miƙa rayuwar ka sallama ta kawai sai yadda aka yi da kai fi talabihi wat-tafani fihi kuma wato kurewa wajen wahala in an ce tafani shine zama ka sallama kanka kawai baka neman wani harkar jin dadi yawa kawai kana bin duk yadda rayuwa ta zo maka yanzu ka duba kaga yadda koda masu tafiya neman alkur'ani alaran momi da suke barin gidajen su mutum ya tafi shekara da shekaru wani bai san garin su ba ma har suna da al'adu ya irin nasu ko kun san su wanda wani ko garin su ma baya fada yana ganin in ya fada garin su za a je a bada labari har a zo a daura masa aure shi kuma yana ta gudun wannan abun yana ga sai ya samu qur'ani kuma ciki yadda waɗannan abubuwa suke mu yanzu a shantake haka cikin sauki kawai muke samun abun amma yadda waɗannan bayan Allah suka sha wahala wajen samun ilin wannan abu kuma ku duba kaga yadda suke haddar qur'ani mai ƙarfi to duk fa wanda bai sha wannan ilin wahalar ba ko ilin wannan ko wata dai makamanciyarta to hakika fa ba zai samu ilimin ba yau ba haka kawai mutum zai samu abin garabasa ba sai an sha wahala ko da zamanin yanzu da abubuwa suke sauki ga computer ga menene computer ba ta samu ilimi aka ba yau sai ka zauna ka ba wa kanka wahala shi kansa abin da ke cikin computer sai ka bude in ka bude kuma sai ka haddace yau yanzu ku duba abin da ke cikin yanzu akwai ilimin barnamaj ilimin tsare-tsaren nan na cikin computer kaga an tattara maka littafi guda 10011 littafi 10011 yana nan a ciki kawai da ka sa kalma daya duk inda take a cikin littafin sai ya fito maka sai kai ta bi to inda rashin albarkar wannan abun yake shine ba zan ce kwata-kwata ba albarka ba amma ba za ka kwatanta shi da albarkar ka dau littafi ka karanta ba idan ka dauka ba dai a ce ka mai da wannan abun karatunka ba balantana munan inda wutar ba zama maka take ba daga computer da'iman sai da battery ka charge kai charge ka tsare awa 1 2 shike dan battery ya kare ba ka iya juriya da haka ba dalibin ilimi ba zai hakura da wannan ba dole ya zama cewa littafi ne a gaban sa ya karanta ya memeta ya haddace karatun nan in ba haddace shi akai ba to ba fa karatu akai ba sai ka rike abubuwan da kake karantawa dan haka computer ita kadai da CD da MP3 da menene na zamani za su taimaka ne su kusanto maka da abin da yake nesa amma in kaga kai ilimi to zama kai ka haddace ka rike su sai ka fahimce shi kuma yana bukatar karanta abubuwa da yawa babban abin da waɗannan abubuwa za su yi maka shine in kana bincike yawa ka tambayi duk wanda ya rubutu ko rubutu ne na ilimi da za a bashi wani sakamakon takarda a kai misali shahadar karatun masters ne ko PhD da sauransu babu abin da ya kai ko murnar da yake irin a ce yana amfani da irin wannan barnamas din zai kusanto masa da duk abin da ya bincika nan da nan zai same shi sai ya sauri ya rubuta abin da yake so ya rubuta amma ilimi hakikatan yana cikin mutum ya zauna ya karanta littafi ya rike shi don haka ilimi ana samun sa ne ta hanyar wannan rayuwar da muke ciki ta al'ada ta wahala karka ce wai sai kana da computer sai kana da kaza wannan abin da kake da shi in za ka ware wani kuɗi daga cikin abin da Allah maɗaukaki yake baka a lokuta daban-daban dan kasuwa ne sati-sati dan albashi ne wanda su suka fi yawa ka ware wani abu a ce duk wata za ka samu wani littafi da za ka saya kamar yadda za ka yi budget din wannan watan za a sai kaza wannan watan za a sai kaza to duk wata ka ware littafi na naira 500 na naira 300 na naira na 1000 alal akalla karka wuce 1000 in karka ce an dora ma da yawa to kana aje shi za ka ga cewa za ka samu abin da za ka rika karantawa ka je ka koyi larabci yawa ba wanda zai iya zama malami bai iya larabci ba kowa ya shi in dai malamin addinin musulunci ba zai yiwu ba da turanci da menene ana amfani da su ne dan su taimaka maka fahimtar abubuwan da baka isa ka kai gare su ba. Amma dai zaka zama malami da zaka karanta tafsiri ka karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a tambaye ka maka bada amsa baka iya larabci ba wannan labari ake yau dole ne mutum ya tashi ya koyi harshen larabcin nan yadda zai iya dauka da kansa ya karanta ya san ka'idojin larabci dokokin irabi da abubuwan nahwu sarfu ya iya balaga adabi ya mallaka wa kansa ya mallaki waɗannan abubuwan sannan kuma ya san yaran malamai in an ce yaran malamai shine kowanne fanni yana da yaran sa yau zakai usulul fiqh ka san yaran masu usulul fiqh zakai mustalahul hadith ka san harkar hadisi to ka san yaran masu hadisi shine mustalahul hadith zakai larabci ka iya waɗannan nahwu balaga adabi da sauran su sarfu komai sai ka iya shi to wannan kuma ba a yin sa haka kawai da kunciya da jin dadi sai an tashi an je gaban malami an koye shi mutum kuma baya iya koyon waɗannan shi kadai yana da wahala ba kananan zakakurai ne a tarihi aka samu su koya ma kansu waɗannan abubuwan an samu wasu sun sha wahala saboda asali su larabawa ne sun karanta littafai sun ilimi amma wannan kadan ne kuma baya cikin hanyar da malamai suke yabawa mutum zai nemi ilimi ya ce kawai shi littafin zai je karanta ba zai je gaban malami ba na farko zuwa gaban malamin yana takaita maka hanya nan da nan zai gaya maka abu wahalar da zaka sha ka je ka kwakwalo ka binciko in ma baka da littafin kai ta shan wahala zai sauƙaƙe maka nan da yace maka matsalar kaza ce da kaza ce da kaza ce ka huta sannan kuma kasancewar yana da doguwar khibra kafin kai ya karanta abubuwan da sauki zai gaya maka ga inda zaka samu magana kaza ga inda zaka samu magana kaza don haka dole karatun addini baya yiwuwa babu malami kuma babu wato littafin da za a yi muraja'a akan sa zancen da muke yanzu na wahalar ne yawa to baya yiwuwa a cikin sauki da kuma jin dadi qala ibnul jawzi malam ibn al-jawzi abdurrahman ibn ali ibn muhammad bin ali ibn al-jawzi babban malami ne daga cikin malaman addinin musulunci abdurrahman ibn ali ibn muhammad ibn ali ibn al-jawzi ana ce masa ibn al-jawzi saboda kakansa akwai a garin su wasit sunan garin su kakan nasa akwai wata jawza a gidansa jauza a ciki kamar kwakwa da dai garin babu ita ba wani mai ita sai a gidansa to shine ake ce masa aljauzi shi kakan to daga nan ake dangana su zuwa ga ake ce masa ibnu aljauzi asalin yana da kyau a bambance tsakanin wannan ibnu aljauzi da kuma wanda dalibin ilimi za su rika karantawa a littafai ana cewa ibnu qayyim aljauziyya wasu sukan hada wannan din da wancan ba su sani ba su kira wannan da sunan wannan wannan sunan sa Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad bin Ali ibn al-Jawzi shi kuma mutaqaddim ne akan wancan ya tun kafin ibn Taymiyyah ma ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 597 yawa 597 a ƙarshen karni na 6 kenan shekara 3 ta rage a karni na 6 ya kare shi ko ibn Taymiyyah a karni na 6 aka haife shi amma a karni na 7 na 7 aka haife shi sannan ya rasu a karni na 8 728 Qayyim al-Jawziyya shi kuma Muhammad ibn Ayyub az-Zura'i shi sunan sa shi kuma 751 ya rasu bayan Ibn Taymiyyah lokaci da yawa dan haka ku bambance wancan daban wannan daban wannan Ibn al-Jawzi din yana da wani littafi mai kyau daliban ilimi yana da kyau su karanta shi za su dauki khibra za su sami fa'idoji masu yawa littafi ne da ya rubuta shi so ya sa masa suna Saidul Khatir Saidul Khatir ma'ana farautar tunani da kwakwalwa duk abin da kwakwalwa take tunowa su malamai da abin da suke yi lokacin da kake neman ilimi za ka ga cewa kana karanta abubuwa da yawa suna ta kwararo maka yau ka karanta a fannin larabci yau ka karanta a fannin tafsiri fannin hadisi abin da ya shafi adab da akhlaqin mutane kana karanta wannan ran da ka tafi can kana karanta wani abu kuma sai ka tuno wani abu daban ko kuma harkar rayuwarka ta yau da kullum yadda ka nemi ilimi to duk irin wannan in ka tuno wani abu da kake so yi wa mutane daga baya amfani sai ka rubuta shi wato rubuta wani abu na daga ilmomi ko dangane da kanka ko dangane da wani abu babban abu ne da ya kamata mu dawo da shi da Allah ɗan uwa samari mu raya shi muna da sakaci sosai akan abin da ya shafi rubutu ka gwada ka gani me yasa tura suke yin abin da ake cewa diary kullun wani abu ya wuce maka sai ka rubuta shi duk abin da kai a wata rana sai ka rubuta ka daina barin tarihin ka yana tafiya haka kawai ba ka rubuta ko da irin wannan yau nayi kaza nayi kaza yau naje ta'aziyar wani yau wani ya rasu ka rubuta a wani tafi akwai wata ran da zai maka amfani ana so a san nan yaushe wani ko ya rasu nan yaushe akai kaza din yaushe akai kaza kana buda sai ka same shi amma in kace zaka dogara da kwakwalwarka akan komai to ba za ka yi ilimi ba duk abin da koda ka san shi yanzu lokaci ka danne hayaniyar duniya ta zo ta shiga cikin kwakwalwar ta bulluko shi ya fita ya tafi wani ya kama hanya yau amma in kana rubutawa a wani wuri to wata rana zaka buƙace shi kuma zaka same shi kuma zai maka amfani zaka a rika rubutawa shi wannan bawan Allah ya rubuta wannan littafi babban mujallad ne guda daya in ka karanta shi zaka samu wato khibra ta rayuwa yadda ake neman ilimi da kuma kissoshi da na ban dariya da na ban sha'awa dalibai sukan karanta idan irin an yi karatu an haddace abubuwa dinnan an gaji kai baya bukatar kuma ya shigar da wani abu to sai ka dauko irin wannan littafin sai lukhadir kana karantawa yana baka labarin shibran rayuwa wata rana suna tafiya da wani mutumi a wani gari akai kaza kamar yanzu misali yadda zaka je ka sami gaddi ku hira da shi rika baka labarin zaman da yayi a kowanne gari zaka rika jin abun mamaki kai kun gafa duk wanda ya zauna a garin su a ce wai a garin su zai zauna ba zai tafi wani wuri ba to fa ba zai ilimi ba yau dole sai ka fita ka tafi wani wurin nan ka sha wahala ka ga wato shi kansa ka je ka san yadda wasu mutanen daban suke rayuwa kai rubutu akan wannan ilimin shi kansa ilimi yau garin ku ba anan ne kawai jama'a suke ba akwai jama'a ko ina a duniya to ka je ka san inda ake ya ake kaza a wuri kaza ya ake kaza a wuri kaza wannan daban me yan boko suke cewa exposure din nan ai shine abin da suke faɗa sai ga sai mutum yana da basira yana da kaza amma ba shi da exposure ma'ana bai saba bai gogayya ta rayuwa ba bai fita ko ina ba bai saba da mutane ba bai san kowa ba banda gidansa da unguwarsu da garinsu bai san ko ina ba wannan gaskiya ci baya ne a rayuwa da haka yana da kyau mutum ya sabar ma kansa tafiya din nan tana da amfani ko baka je ka karanta wani abu ba ka je ka ga wani wurin yadda yake da yadda mutane suke rayuwa akwai wani karatu a cikin wannan a yau wato shi wannan bawan Allah sai a cikin wannan littafin nasa Saidul Khatir yake cewa wala qad kuntu nan ba muna zancan wahalar da ake shani wajen neman ilimi yace wala qad kuntu fi halawati talabi ilmi alqa min ash-shada'id ma huwa indi ahla min al-asal yace a cikin wato dadin da nake samu na neman ilimi nakan hadu da wahalhalu waɗanda wannan wahalhalun in ka kalle su to a wuri na daɗin su da zaƙin su yafi na zuma wahala ce ta neman ilimi yace amma wallahi zaƙin ta yafi na zuma bari ku ji misalin da ya bayar li ajli ma atlubu wa arju saboda abinda nake nema nake fatan in same shi kuntu fi zamani siba lokacin da ina yaro asiba shine kuruciya yawa lokacin mutum yake saurayi saurayi farkon balaga yace akhudhu ma'i arghifatan yabisatan zan riki wato ɗan khubzi alkhubz da muke cewa bredi yawa shine ake nufi da khubzi mu ba mu san kowane nau'i ba sai guda ɗaya bredi haka yawa su laraba suna da nau'i nau'i da yawa yau an ce arzifa jam'i ne na razif razif shine gutsire na breading yau kamar da tura za su ce a loaf of bread ka gutsiri wani abu na breading kana tafiya da shi zaka ci yace arzifatan yabisatan busassun alkhubz breading dan wato busasse fa akhruju fi talab alhadith shi kadai ne guzuri na shi zan rike in tafi neman hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in je gun wannan malami ya ilmantar da ni hadisi bangare kaza da bangare kaza da bangare kaza yace wa aq'udu ala nahri Isa, zan zauna akan wani tafki, ana ce masa wato korama kai shine nahar korama, ana ce mata naharu Isa, koramar Isa. Wannan korama ana kiranta haka, wata korama ce a wajen a Baghdad, jikin Baghdad, wajen nahar abin nan ruwan Furat. Akwai ruwan da ake ce mu Furat ko ruwa guda biyu da ya ratsa cikin Iraki, guda biyu ne, akwai Dijla akwai Furat, za ku sanya shi masa Euphrates. To wannan ruwan guda biyu su ne asalin tarihin garin Iraki, shi yasa ma ake ce ma Iraki biladur rafidain. Ar-Rafid shi ne ruwa guda biyu da suka zo suka hadu, kamar ruwan da muke da shi a Najeriya nan, River Niger da wani ne ɗin River Benue, ba sun hadu ba. To haka Iraki tarihin ta yana da alaka da wannan ruwan guda biyu, da Furat da Dijla. Shi yasa ake ce mata Mesopotamia a gun Turawa, da sunan Iraki kenan Mesopotamia. Mesopotamia shine kasar da ruwa guda biyu suka hadu a yaren Greek da suka samu su. To wannan wurin guda biyu akwai wata korama jikin Al-Furat, sunanta Nahar Isa. Isan ba wani ake nufi ba, daga a zamanin Abdullah ibn Abbas yana da ɗa sunansa Muhammad ibn Ali ibn Abbas, yana da ɗa sunansa kai Ali. To Ali yana da ƴaƴa da yawa, saboda lokacin nan da ake ta rikice-rikicen harkar khalifanci da sauransu, suka fita daga Madina suka koma suka zauna a wajajen abin Rafidain din, inda wannan ruwa suke. To akwai ɗaya daga cikin su sunansa Isa ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas. To wannan Isa din ya samu jikin wani ruwa, ya gina gida, ya gina ɗan fadarsa haka, ya yi zamansa a nan, ya kaurace wa abubuwan duniya da hayaniya. Shine ake ce ma wannan koramar da suke bin kofar gidan, ake ce mata Nahar Isa, sai ya zama gari. Mun bar ja ko? To ita yake nufi. Suna cewa yanzu garin babu shi da wannan suna din, abinda zaka sani kawai garin Baghdad ne ya ƙara fadi, ya cinye duraren gaba daya, duk a cikin Baghdad ne. To sai ce wa aq'udu ala nahr Isa fala aqdiru ala akliha illa 'inda al-ma'i, yace wallahi wannan busasshen buredin ba zan iya taunawa in ci shi ba sai kusa da ruwa, ban da komai da na riko daga gida banda wannan busasshen buredin, busasshe fa, ba wai wannan mai dadi da muke samu ba, wanda ya riga ya bushe ka dauki a ce ga buredi ko wannan al-khubz din, ai kun ma dai san gurasa ne wanda ake a Kano, to ka dauka in ce maka gurasa dan ka fi gane ba, gurasa kaga sai ta bushe, sai kuma a yi mata miyar ta wushe ko daddage-dage a sa ta tausasa shi tukun, sai ya sauki da za a yi shi, ko kuma in za a ce sai an sake dafa shi, yauwa in ya yi taushi sannan a sa masa miya shi. To shi in wannan gurasar haka zai riƙe ta, ya riƙa yawo da ita, ita ce guzurinsa, kuma sai ya je bakin ruwa ya zauna yana tsomawa a ruwan, sannan ya yi shi, amma kuma bai haƙura ba ya tafi neman hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa ba za su rubuta mana waɗannan littafai ba? Don haka za ku ga cewa sun sha wahala, sun riƙe, sun haddace. Lokacin da suka tashi rubuta ko sai ga suna ta rubuta mana ilimi, lokacin da suka girma sun tsufa, sun wahala kuma tun suna yara. Kun ga wannan yana zance yana yaro ne yana ƙarami. Yayi wannan abu. Yanzu idan aka ce an tura yaro boarding, sai zai je wani gari ya zauna da bamba garin su ba, sai uwa tayi ta kuka, yaro zai je ya sha wahala. Wai zai nemi ilimi ba tare da wahala ba? Yawwa. A tura yara suka tafi karatu din nan, musamman su bar garin su, wannan abu ne mai amfani sosai. Ka duba ka duk wanda ya bar garin su ya karatu a wani gari, ka kwatanta wayewarsa da wanda ya zauna a garin su bai taba fita ba. Wajen wayewa ba za ka iya hadawa ba, ko ku kun san wannan, ko aboko haka yake, ba wai ina zancen karatun addini. Wanda ya yi secondary a garin su, ya yi aiki a garin su, haka za ka gan shi bai san ko ina ba sai garin su, sai inda ya je daurin aure. Banda amma idan aka ce wannan ya je wuri kaza, yayi karatu abu kaza, yayi karatu abu kaza, za ka cewa wayewar da basirar da yadda ya san harta harkar duniya daban take. Don haka fita din nan yana da muhimmanci. Akwai unwani da zai zo mana nan gaba bayan shafi guda, za ku ga yadda ya magana akan lalle mutum sai ya fita sannan ya nemi ilimi kuma ya ji dadin sa. Yace fala aqdiru ala akliha illa indal ma'i, yace ba zan iya cin wannan gurasar ba sai a gun ruwa. Fa kullama akaltu luqmata, duk lokacin da na ci loma guda daya sharibtu alaiha, sai in bita da ruwa. Wa ainu himmati, ainihin himmata kuma, ainihin himmata la tara illa ladzata tahsilil ilmi, duk da wannan wahalar fa a ce sai ka bu wannan gurasar busasshiya ba miya, ba miya, la dage dage, la mai nama, la mai tantakoshi, duk babu, kawai ya sa ta a baki, sai ɗebi ruwan wannan na haru isan ya kwara a bakinsa, shine zai ƙarasa masa da ita, shikenan abin da zai ci a rayuwarsa, ya fito kuma neman ilimi. Yace amma ita wannan wahalar, sai yake cewa ita ainihin himma ta can ƙasa wadda ta fito da ni daga gida don neman ilimi. Yace la tara illa lazzatan, wannan wahalar bana ganinta a komai illa daɗi, daɗi nake ji cewa akan hanyar ilimi nake jin wannan wahala din. Saboda me? Ladzatu tahsilil ilmi, saboda jin daɗin da yake na wato neman ilimi. Nas'alullahu at-tawfiq. Tashabbahu in lam takunu mithlahum ko inna tashabbuha bil kirami falahu. Allah ya sa mu dace. Wa qala ibn kathir. Ibn kathir mai tafsiri shi kuma yana cewa an nafsihi, dangane da kansa yana bada labari, wa huwa yu'allifu kitaba jami'il masanid. Ibn kathir ne ya tashi yanzu a lokacin rayuwarsa, ya rubuta littafi sunansa Jami'ul Masanid. Jami'ul Masanid abin da yake so ya shine tare hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su a littafi guda. Abin da muka sani ba akwai Bukhari daban ko da iya abin da ya tara, Muslim ga abin da ya tara, Ashabu Sunan su ma ga sunan, Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah ga su, Imam Malik Al-Muwatta, Sunan Ad-Darimi da sauransu, waɗannan kowa da irin yunkurin da ya tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Kathir sai ya ce shi zai tara gaba ɗaya waɗannan hadisan ne duk a cikin littafi ɗaya, sa masa suna Jami'ul Masanid, ya tara su kuma duk da riwayarsa, zai ruwato da isnadin sa, wani ne ya gaya masa abun, wani ya karanta ko munawalatan ko kuma dai yadda malamai suka saba a karatu ko ta hanyar ijaza, wanda daliban ilimi sun san waɗannan hanyoyi ɗin da ake ce ma hanyoyi na tahammulin wato hadisi, hanyoyin da mutum ke ɗaukar hadisi ko ta hanyar sama'i ya ji shi daga bakin malamin, ko kuma ta hanyar tahdisi malamin da ya ba su labarin, ko kuma ta hanyar ijaza malamin ya ce ya ba shi dama ya ruwaito wannan hadisai, ko kuma ta hanyar munawala ya ɗauki littafin ya ba shi ya ce je kai ruwaya. To waɗannan sai ya tattara su gaba ɗaya, ya rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su a littafi guda, bai kare shi ba har ya rasu. Bari ku ji abin da yake faɗa da kansa. Yana cewa wa huwa yu'allifu kitaba jami'il masanid, yace la ziltu aktubu fihi, yace ban gushe ba wallahi ina rubutu a wannan littafi, ma'ana ina rubuta wannan littafi, fil layli a cikin dare, wassiraju yunawnisu, fitilan nan haskenta yana karuwa yana raguwa, shine yunawnisu. Yawa zaten ya fasara maka a ƙasa, ai yartafi'u daw'uhu wa yanhafidu, hasken yana sama yana ƙasa, haka yake amfani da wannan fitilar. Wasu wace irin fitila sai a lokacinsu? Ai da yawanmu dai mun san a ci balbal ko? Ko da wasu ba su sani ba, yan ƙanana daga baya ba san a ci balbal ba, sun da an daina amfani da ita. Yau kafin fitilar ƙwai ta zo, ko kuma kafin a sami ta yawan da kowa zai iya samu a gidansa, to a ci balbal ake amfani da ita a sa mata mai, dan dura mata mai har ma man ma da ba na kananzir ba, da kananzir ma ya zo shi ma ake amfani da shi. To wannan a ci balbal ɗin ta su ta wancan zamanin ma bata kai irin wannan da muka yi wayo muka sani ba. To irinta ne Ibn Kathir yake faɗa suke amfani da ita, tana sama tana ƙasa, tana raguwa tana hawa. Yace hatta zahaba basari ma'ahu, sai da ido na ya tafi sakamakon haka. Me ma'anar ido na tafi? Yace na zama makaho akan wannan aikin, ya zama makaho. Yace yana cikin rubutu, yace akwai inda ya faɗi abin fiye da haka, yadda malamin ya kawo anan yana bada labarin, yake cewa yana rubutu idansa ɗauke waye sakamakon wannan rubutun a cikin wannan fitilar ƙwai, shikenan ya zama makaho. Ibn Kathir a makaho ya rasu, kuma bai gama wannan littafin ba, yana tara mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan su. duk wannan wannan ba karamar biyawa bace muna roƙon Allah madaukaki ya ji kansa ya gafarta masa ya sa shi aljanna kuma sannan ya meye masa da wannan idan manyan idanu masu amfani kuma aljanna wa yaqulu abu hatim muhammad bin idris ibn al munzir ibn daud al razi ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 277 ibn kathir ban ga mana bane na san kun san shi 774 ya rasu shi kuma yana cewa abu hatim al razi yace awwalu sanatin kharajtu fi talab al hadith shikara farko da na fara fita neman hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqamtu sab'a sinin sai da ne zauna shekara 7 ahsaitu ma mashaitu ala qadami ina lissafa kamar kace yana lissafa kilometer da yayi yayi tafiya daga gari kaza zuwa kaza tsakanin gari da kaza zuwa kaza kuwa akwai mil kaza yace ahsaitu ma mashaitu na lissafa na kididdige tafiyar da nayi ala qadami da tafiya da kafata ziyadatan ala alf farsakhin tafiyar da nayi ta kai ta farsakhi 1000 farsakh 1000 menene farsakhi kacin ya fasara muku a ƙasa al farsakh farsakhi guda ɗaya shine kilometer 5.5 kilometer 5.5 shine farsakhi guda ɗaya yace taqriban ay annahu qata'a 5500 kilometer ma'ana yayi tafiyar kilometer 2500 kilometer 2500 ya ɗan uwa musulmi ku tuno da Allah ku gano da diddigen sa ya tafi kilometer 2500 daga nan zuwa Lagos kilometer nawa ne to daga nan zuwa Lagos 1120 abu to shi tafiyar da yayi ba yana nufin foyi tsawon duniyar haka yayi ta tafiya haka ba yana nufin yaje wannan garin yaje wannan ya dawo wannan ya tafi wannan to yana lissafawa ba yana nufin fadin kasan ne da ya tafi duk haka misali a ce daga nan ya tafi kilometer 1500 din ba haka ya ta tafiya straight a yana nufin daga nan ya taka zuwa nan misali kai kamar ka lissafa a nan areaoyin mu na nan arewa ya tashi daga nan ya tafi Sokoto haka ita ma wajen nawa ne wajen kilo 600 ne ko yawwa daga nan zuwa Sokoto kilo 600 to sai daga nan sai koma yayi Lagos kaga ba an samu 1600 ba ko wani abu daga can kuma ya dawo Kuntagore ya kama ya harba Port Harcourt ya koma yayi Maiduguri to a hakan garuruwan na musulmi area nan ya kararade su gaba daya yana neman ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yana lissafawa ya kai kilometer 2500 a yadda zamu gani a zamanin yanzu mu muna nan muna kwance muna jiran mu zama malamai mu yi fatawa mu yi rikici alhali ba mu fahimci abubuwa ba Allah kyauta sai yake cewa thumma taraktu al-adada ba'da dalika yace kai daga nan wallahi har na gaji na daina lissafawa na kyale kawai tun ina lissafawar bayan na lissafa wannan dai na kai farsafi 1000 kilometer 2500 sai yace na gaji kuma sai na kyale lissafawar na cigaba da tafiya yace wa kharajtu min al-bahrain na fita daga Bahrain ila Misr zuwa Misra mashiyan a kafa daga Bahrain Bahrain a ina take kun san Bahrain ko kasashen Larabawa duk ba mu san su ba ai ba wai kasashen Larabawa mu namu ma nan da yawa mu sani muna fa da matsala fa fa wayewar mu ba ta da yawa ya kamata ku a rika karatu wallahi da karanta littafai da jarida din da me duk mutum zai kara ilimi yau mutum ya zauna fa zaman gindin bishiyan nan fa ba shi da amfani ko a rayuwarsa ta duniya ballantana rayuwar addini a bude kwakwalwa ta fahimci abubuwa da yawa yau Bahrain ɗaya ne daga cikin kasashe guda 6 da ake ce ma Gulf countries kasashen Gulf kasashen tekun Larabawa eh me yasa nace Larabawa suna nan yanzu a Iran ta wajabta da jaridunta da kuma duk wanda zai mu'amala da ita ba zai faɗi wannan Gulf din da ake faɗa da ke tsakanin kasashen Larabawan da kuma Iran ba za a kira shi ba sai dai a kira shi fashiyan Gulf kun san wannan daga wata tara da suka wuce zuwa yanzu da jaridun su da duk ko ma waye zai shigo kasar su ko ba dan kasar bane indai zai magana akan wannan ruwan gabar tekun gaba ake cewa ko da Hausa to ba zai kira ta gabar Laraba ba sai zai kira ta gabar Fashiya gabar Farisa in ba haka ba za su saurare shi ba ko barka zuwa ba za a yi masa in littafi yanzu akwai sun yi ina tunda wata biyar kenan da suka wuce sun yi irin abin da ake ce ma trade fair na littafai book exhibition ko suka yi sai suka sa doka duk wanda zai zo da littafin da a cikin littafin an rubuta wannan ruwan an kira shi Arabian Gulf to ya fitar da littafin ba za a sayar ba saboda tsabar tsananin gaba da larabci da larabawa kuma har tarihin yanzu so suke canza shi sai dai a kira shi tarihin Farisa ba ruwan su da maganar larabci to a areaoyin da ake ce mu dai wannan kasashen Gulf ɗaya daga cikin su su guda shidan nan wanda ke da Saudi Arabia da ita Bahrain akwai Qatar akwai Emirates wanda nan ne ake cewa Dubai ko Dubai din jiha ɗaya ce daga cikin jihohi guda biyu da suka haɗu suka haɗa kansu suka ce za su yi ko kuma jihohi daban-daban da suka haɗu suka kira kansu Emiratul Arabiya Al-Muttahida banda nan akwai Kuwait sannan akwai Oman waɗannan ƙasashe guda shida su ake ce ma ƙasashen Gulf to Bahrain tana ɗaya daga cikin su tana jikin Saudi Arabia daga gabashin Saudi Arabia jihohin da suke gabashi akwai wata gada da ita ce ta hada su tsakanin Bahrain da Saudi Arabia to Bahrain yace daga wani in an ce kuma Bahrain da ana nufin Bahrain din ta yanzu da mantakar da ake ce ma Ahsa a yanzu a cikin Saudi Arabia to wannan wurin yace daga nan ya taka ya tafi zuwa Misra a kafa Misra kuma ina take yawa a cikin Afirka take amma North Africa inda yake kasashen Larabawa yawa akwai kasashen Larabawa Afirka daga bangaren arewacin Afirka gabashin Afirka sune Sudan da sauransu akwai kudancin Afirka ga kuma munan yammacin Afirka to arewacin Afirka nan ne su Sudan ai su Misra da Algeria da Morocco da sauransu yawa to daga can Bahrain ya tako a kafa ya zo Misra a domin me don neman ilimi yace thumma ila ramlati mashiyan sannan zuwa ramla ramla ɗaya daga cikin garuruwan da suke Iraki thumma ila dimashq sannan kuma ya dawo zuwa dimashq ina ne dimashq headquarters Syria ko thumma ila antakiya sannan ya dawo antakiya shi kuma wajajen Lebanon kasashen da Romawa da suke a Byzantine thumma ila tarsus sannan zuwa tarsus kamar yadda ana cewa wani malami tarsusi to shi ma nan garin su ne shi ma wajajen Iraki thumma raja'tu ila hims sannan na dawo hims kuma a sham take ita ma thumma minha ila raqqati sannan daga hims na dawo kuma zuwa raqqa shi ma sunan wani gari ne thumma rakibtu ila al-iraqi sannan na sake komawa iraqi wancan da duk a kafa yayi ta yawo a garuruwan sham sannan kuma ya hau ya koma a iraqi akan abin hawa kuma abin hawa ma me rai ne da jini yawa ba mai fetur bane ko gas kaga shi ma yana bukatar abin da zai ci in ba haka ba sai ya mutu sai ya karasa a kafa yace kullu hadha wa ana nu 20 sana duk zancen da nake gaya muku shekara ta 20 lokacin da ne wannan abu shekara da 20 yanzu dan shekara 20 kace ya bar birnin kudu ya tafi neman ilimi a wani sai a zo ana ta yan uwa su tare suna kuka zai je ya bata shekara 20 mutum ya gama zama mutum musallame shi zai nemi abin kansa haka ba a sakalci akan harkar karatu wabin nazari ila awaqibil amri yahunu sabru an kulli ma tashtahi wa takrahu wato idan mutum ya kalli sakamakon lamarin wannan wahalar da mutum zai sha yahunu sabru wannan wahalar zai zama maka mai sauki wannan hakurin kai zai zama maka mai sauki sai zama cewa kai hakurin yafi maka sauki an kulli ma tashtahi wa takrahu daga abinda duk abinda mutum yake so kuma yake ki duk abin da kake sha'awa ko kake kinsa za ka ga cewa in dai har kai hakurin nan to zai zama maka insha Allah mai sauki saboda me babban abin da kake sha'awa shine ka samu wannan ilimi din wa man anfaqa asra ash-shabab fi al-ilmi duk wanda ya miƙa rayuwarsa ta samartaka a harkan neman ilimi fa innahu fi zamani shaykhuhati yahmadu ma jana min garsin idan ya zama ya tsufa ya kai shekarun tsufa to hakika zai gode ya yabawa abin da ya wato ya tsinka ya same shi na abin da na shuka da yi ma'ana zai ji dadin girbin abin da ya shuka duk mutumin da ya dauki rayuwarsa ta samartaka bai ji dadi ba ya sallama ta domin rayuwar samartaka nan fa ita ce rayuwar da zaka iya irin waɗannan abubuwa din a lokacin da kake kai ma'ana kana da karfin da zaka iya waɗannan abubuwa da tafiya din da wahalar da hakuri da yunwar da juriya duk zaka iya dattijo ba zai iya hakuri da yunwa ba wani kuma zai iya tafiya mai yawa ba in yi girma kuma haka bane karfin jikin yayi rauni don haka lokacin da kake da karfinka to kai amfani da karfin nan wajen neman wannan ilimin domin lokacin da ka raunana ba za ka iya ba sai ya zama cewa a ƙarshen rayuwa ba abin da za ka iya illa ka zauna ka koya wa mutane shi yasa zama ake cewa ilimi a same shi a gun waɗanda sai da suka sha wahalar suka zauna za su ba da shi wanda ya zama dattijo ya tsufa ka ga misali yanzu ka kwatanta hankalin babban malami da ya kai 60 ya gama ya kada duniya ya je ko ina ya karanto ya samu basira iri-iri kuma littafan nasa ya karanta idan ya fara rauni kwakwalwa kuma tana nan tana aiki tana riƙewa za ka cewa in za ka samu ilimi a gun irin waɗannan mutanen za ka ji irin ni'imar da za ka samu yawa zai haɗa maka ilimi mai yawa ga basira ga haƙuri ga kuma wato gugewa ta rayuwa don haka a tashi tsaye a nemi ilimin nan a nemi ilimi kuma a neme shi daga malamai Allah maɗauki ƙara mana basira yawa to yace wanda ومن أنفق أسر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد ما جنى من غرس ويلتذ بتصنيف ما جمع سيكون يجد أن ربوت أبن دي تارا دوما إذا متن يجل ما يذم ببا مالم يذم مالم يدئي أشيكرو تكما با أبن دي سيربوت أي في ساعة ذاها قوسو أكالشان لا يوسو سيكي تربوتو سيتربوتو وانو كما ألا مأنو كيبي هوري ما سبيور ربوتو با ya tara dalibai ya tagaya musu abin da zai iya riƙewa su kuma su yi ta rubutawa yanzu ku duba irin hidimar da daliban Sheikh Uthaymeen suka yi wa iliminsa wanda ya san Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen bawan Allah ne da a yan shekarun nan malamin da ya tasiri akan dalibansa suka shiga ya shiga zuciyarsu suka tashi suka yi wa iliminsa hidima ba ilinsa a yanzu nan sun bude ina jina taba gaya muku suna da tasha ko tasha fa ta satellite din nan da ake kallo ta maimakon fina-finai da me ita tashar ba komai sai karatun malamin nan nasu kudin da ake kashewa kafin kai wannan tashar satellite din ba karami bane miliyoyi ne amma suka bude kawai ba abin da ke ciki sai dan kadan na wato darussan video nasa ba su da yawa yawa sai na sauti sharhin ga na tafsiri banda na tafsiri akwai sharhin Riyadu Salihin nan nasa babban nan gaba ɗayan san kana so ka ji zaka iya ji a wannan tashar da sautin sa darusan sallah darusan menene ke Zadul Mustaqim da yin sharhin sa wajen mujalladi 8 ne da aka buga shi to duk zaka iya jin sa a wannan tashar sun zauna sun kuma bude site website ga masu damuwa da internet duk muhadarorin sa da za a samu lecturecin sa na sauti duk suna nan littafan sa da ya rubuta duk zaka iya downloading duk ga sunan shi gurgudan abu kaga harkar wato ka zauna ka ilmantar da mutane kenan kamar da shi ma irin tarbiya din da ya samu daga malamin sa Malam Sa'idi yace wala yara ma yafqidu min ladhati albadani shay'an kada ya dubi abinda yake rasawa na jin dadin jiki kada ya dauke shi wani abu in har ka zauna kana kimanta abinda kake rasawa na jin dadin jiki kawai kana ganin zaka je ka sha wahala kai abinci ma da kyar ake samu wai a ce yaro ya je makaranta ya dawo duk a rame wai sai a tata da hankali to ko a fasa makarantar ne ku koma ya koma ya cigaba da ramewa in dai ilimi na samuwa to ai kokarin taimakon da za a bashi amma ku zo ana cewa wai za a tausa sai ga wai ana neman ai kuka an ga yaro wai ya dawo daga makaranta ko a rame ko wani abu ai hakuri za a yi, ba wanda zai nemi ilimin nan fa ya zama a cikin daɗi zai neme shi. Mun da yawan shekaru da suka gabata nan da a makarantun boarding kaga ana ta gata da ka abinci da komai da me, yanzu ma da wasu wuraren da kadan ana yi amma iyayen suna karasa sauran, to wannan din yafi a ce babu gaba daya. Daka abin da aka samu din ai hakuri da shi, Allah kuma subhanahu wataala ya taimaka. Dama abin ba gun neman jin dadi bane, babban abin da zaka yi shine duk abin da ake so a makarantar nan a samu, ko an ce a sayo masa kaza a sayo masa kaza, to wannan kar kai baya a ciki. A tabbatar da an bashi abin da zai samu masa ilimin nan, kuma malamai akwai su suna ilmantarwa. Ya kamata a ci dama kafin a ji ana ta kuka akan wani abu, iyaye kukan da za su yi babba ga gwamnati shine ko a ce malamai ba sa zama suna koyarwa. Zancen abinci dama a hada a taimaka ne, in an samu a yi wannan, a samu abin dole dai a samu abin da za a ci dai rai ya tsaya. In aka ce babu kuma za a samu rashin lafiya ko a mutu, wannan ba neman sa ake ba, amma dai a ce dadi ake so, gaskiya ba shi za a sa a gaba ba. Wannan fa ba ina so in ce ne a tura yara su sha wahala ba, ba haka nake nufi ba, amma wahalar da za a gani za a iya jure mata, ai hakuri da ita kar a zo a damu, muddin dai ana samun karatu. Sannan sai ke cewa bil idafati ila ma yanaluhu min ladzatil ilmi, idan mutum ya kwatanta da abinda yake samu na jin dadin ilimi. Qila lil imam Ahmad, an tambayi imam Ahmad bin Hanbal, mata raha, ku ji wata amsa nan, yaushe ne mutum zai huta? Ake tambayar imam Ahmad yaushe mutum zai huta. Qala, sai yake cewa inda wad'i awwali qadamin fil jannati, ran da ya fara sa kafarsa ta farko a cikin aljanna, yace to wannan ita ce ranar hutu. Amma in dai a duniyan nan kake, kar kai tsammanin wai kana da wani lokaci da zaka huta. Yawwa, tashi ka fita kawai je ka nemo abin da zai amfane ka, ka nemi ilimi, ilimin addininka, ka san yadda zaka bauta wa Allah, ka zama malamin da zaka koya ma wasu, ilimin sana'an ne je ka neme shi, ka zama anan din ma ba a baya kake ba, amma ka zauna kawai sai rayuwar Allah ba ku mu samu, wannan abun hakika ba daidai bane kuma cutar kai ne. Kowa ya tashi ya nemi abin kansa, musamman samari masu karfi. Yawwa, a samu makarantu a je ai karatu, banda zaman gindin bishiya, banda kallakallan fina-finan banza da yawo da bal, wannan ba ta gina mutum, duk da cewa ana kuɗi a bal yanzu, to amma ba kowa ke yi ba ai. Yawwa, fitan da za ka yi ka kai yadda har wasu wurare za su ɗauke ka a ƙasar waje, sai ka gama karre ƙafarsa wajen nawa a nan kafin mutum ya kai ga irin wannan abu. Da haka abin ba da sauki ake samunsa ba, amma duk wanda ya samu, kuma za ka ga mafi yawansu masu harkar bol ɗin nan, mafi yawansu drop out ne, sun yi karatun ne sun kasa, ci gaba shi ne aka koma bal. Amma in mutum yana da ƙwaƙwalwar da zai karatu, to ba zai tsaya yana bal ba. Yau, ka je ka amfani al'umma, mutane suna buƙatar, al'umma tana buƙatar mutane masu ƙwaƙwalwa irin taka. Yauwa, a boko ne a addini a je a yi karatun da al'umma take buƙata. Allah maɗauki ya samu dace. Shine ke cewa inda wadi awwal qadamin fil jannati, yace wallahu ma'aka ala qadri sidqi at-talabi, yace Allah kuma malamin yake cewa Allah yana tare da kai. Ku saurari wannan magana, tana da muhimmanci. Yace Allah yana tare da kai ala qadri gurgudan sidqi at-talabi, gaskiyar neman ilimin da kake, inda gaske kake yi, wallahi ka bada lokacinka da rayuwar duk abin da kake gani na wahala, to Allah zai sauƙaƙe maka shi. Ina jin na taɓa ba mu labarin cewa a abin da na karanta, duk da ba mai yawa ba ne, ban taɓa ganin malamin addini a ce malami ne ya ba da lokacinsa ya yi ilimin addini, ya ilmantar da mutane, ya zama cewa ya zama yana cikin rayuwa ta wulaƙanci. Ban ga wannan ba. Wulaƙanci abin da ke nufi ban ce talauci ba, zai zauna a talauci, amma ba kaskanci da talauci, ba kaskanci da wulaƙanci ba. Mun fahimci wannan? Yau, idan Allah maɗauki ba mutum ilimin addini, da wahala ya sa kansa inda zai zama makaskanci ne kuma wulaƙantacce. Sai fa idan ya bar harkar addinin kuma, sanan kan zai shiga da wulaƙancin, wani ya zage shi, wani menene duka. Amma in dai ya sakhare rayuwarsa ya miƙa ta ilimin addini, zai ilmantar da mutane, to yana da haibarsa, yana da darajarsa a idan mutane, kuma ko da ba shi da abin hannu, to ba a wulaƙanci yake. Ina fatan fahimci wannan. To yana da muhimmanci kuma sannan ku duba hukumi. Da wahala ka ga malamin addini, har yanzu malamin addinin musulunci da ya karanta musulunci bisa sunna, ka ganshi ya kai koda ya kai shekara 100 ka ganshi ya shiga gigicewa ko ba haka bane idan a ce ya gigice ba zai iya komai ba a kwantar a tayar a kai shi ban daki fitsari a kunce irin waɗannan abubuwan ba an ce ba a samu ba amma ba yawa wannan duk rahama ce ta Allah madaukaki da yake ya tsare malamai masu ilimin addinin musulunci daga shiga kaskanci da wulakancin da za a rena abin da ke hannunsu na ilimi haka mutum ya yi ikhlasin niyya wallahi in kai ikhlasin niyyar ka to Allah na tare da kai yau ka gyara niyyar ka je ka nema Allah bai Allah ne kawai ya san abin da zaka zama karkare da kanka gurgurdan abin da kake yi ci gaba Allah in yi masa albarka baka ga baka san me zaka yi ba don haka mutum ya dage ya tsaya yadda ya kamata yake cewa Allah yana tare da kai ala qadri sidqi talabi wa quwwati al-laja'i da kuma ƙarfin komawa zuwa gare shi yawa malami mai san ya ilmantar da mutane a duniya sai ya hada waɗannan gaskiyar neman ilimin da gaskiya nema na biyu ƙarfin komawarsa da dogaransa ga Allah kada ya sa hannunsa a duniya ya je yana munafasa yana wato rige tare da 'yan duniya da waɗanda duniya ce a gabansu yana komawa safinsu ɗaya to shikenan zai rasa ƙimar ilimi harkarsa daban harkarsu daban shi harkarsu shi mai shiryar da su ne mai nuna musu ga yadda za su amma ya zama cewa babban abin da ya sa a gabansa ya dogara ga Allah abin da ya shafi duniya Allah zai isar masa shi bi iznillahi ta'ala ya tsarkake niyyarsa ya nemi ilimi ya ba wa mutane abin da za su amfani su bauta ma Allah da shi sauran abin da ya shafi rayuwar duniya kuwa ya bar wa Allah lamarin ba a ce kar ya zauna yana alaba ku mu samu ya nemi wani abu a hannun mutane ba a'a shi ma wannan ba daidai bane yayi sana'ar da zai samu abin da zai ci yadda ba zai zama kallan alal nasi ane masa guri ba amma kuma kada ya zama cewa ya dauki duniyan nan ya dora a zuciyarsa ta zama tana da wata kimar da zai iya wato rabuwa da harkar addinin akanta ina fatan mun fahimci wannan sai ce wa khal'il hauli wal quwwati da kuma gurgurdan yadda mutum ya tube rigar wata dabara da karfi nasa ya koma zuwa ga Allah an ce khal'a shine ya zama cewa ka kubuta daga duk wani wata dabara taka ka cire me yasa muke cewa la haula wala quwwata illa billah ma'ananta shine ba wata dabara babu wani karfi sai ga Allah don haka kar ya zama cewa kana neman ilimi da gaskiyan nufi sannan kuma da dogaro ga Allah sannan kuma ka cire duk wata dabara da wani karfi da kake tunanin kana da shi ka aje shi ka koma ga Allah Allah madaukaki ya tawalla amraka shi zai kiyaye ka ya kula da rayuwarka bi iznillahi tabaraka wa ta'ala muddin dai an sami waɗannan abubuwa na kikkiawan niyya اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في حياتنا وينفعنا بعلمنا ويرزقنا علما نافعا سي مسيانا ان شاء الله درسنا من غبا زامي magana akan tafiya ta neman ilimi din yau dan abin da muka yi ambata yanzu damuwarsa ce ta sani ambace shi amma abin da ya shafi tafiya fita ka bar garin ku ka tafi neman ilimi in sha Allah darasi na gaba zamu tattauna akan sa muna fatan Allah mudake samun albarka a rayuwa ya bamu ilimi mai amfani ya bamu kuma ikon aiki da ilimin ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin